Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fahi. Alhamis 16 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin yau da gobe wanda yau ya danganci ta'amuli da miyagun kwayoyi musamman tsakanin matasa waɗanda suke saidawa da waɗanda suke shaye-shaye a kai wanda mun tuntuɓi shahararren likita na masanin magungunan gargajiya da kuma wato alkali wanda suke shari'a masarauta sai kuma babban mamba a jam'iyyar RDPC mai ci wato Sani Bala kenan wanda shi ma ya muka tattauna da shi game da wannan ta'amuli da miyagun kwayoyi wanda ke addabar matasa musamman a nan kasar Kamaru da irin rawar da ake takawa saboda kokarin wato ganin cewa an dakile wannan ta'amuli da miyagun kwayoyi da matasa ke yi a nan kasar Kamaru. Malaman mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatan kowannen kuna cikin koshin lafiya. Malam Sani, a matsayinka na dan siyasa, mun san cewa kana gwagwarmaya sosai a jam'iyyar mai ci a halin yanzu RDPC wanda mun san a nan kasar Kamaru dai ku kuke taka rawar gani. To a gaskiya ina buƙatar na mu tattauna ne game da ainihi wato yadda matasa suke siyar da miyagun kwayoyi kuma suke shaye-shaye miyagun kwayoyi. To a matsayinka na ɗan jam'iyyar RDPC, wata rawa kuke takawa na kawar da ire-iren waɗannan matsaloli da ake samu a nan ƙasar Kamaru?
Alhamdulillah, waɗannan matsalolin ɗin zan ce ba a nan Kamaru bane kawai. Ba a nan Kamaru bane, abu ne da ya zo ma matasa ko ta ina. Ni na je ƙasashe da yawa na gani a Kamaru ma zan ce alhamdulillah. Amma matakan da aka ɗauka a kansu sai a fara a yi musu nasiya tukuna, domin shi wannan kwaya idan yaro ya soma ɗaukan kwaya ko namiji ko na mace ba da ƙarfi za a hana shi ba sai da nasiya. Idan an yi masa nasiya yanda muke a cikin jama'iyyarmu na RDPC da muke yawan gaya ma mutanenmu mambobinmu cewa a ci gaba da yi masamari da 'yan mata da suka shiga kwaya ɗaukan kwaya nasiya. Daga nasiya in an yi nasara, don shi abu kaman kwaya da shauransu yana nan kaman aljani ne, yana nan kaman iska ne. Mutum zai iya ya shiga ciki da safe fitansa kuma ya gagara. To shi sa in aka kawo karfi ana iya rasa wannan mutumin din. To kin gani a wannan lokacin din mu da muka san cewa ga yanda za a yi shi, muna kawo musu maganganu mai dadi, muna nuna musu rayuwansu zai baci idan sun kama wannan hanyar din.
To Malam Sani, game da yadda ka yi magana cewa kuna kokari dai ko yi wa mutane nasiha ne wanda kuna kiran mambobinku gabaki ɗaya wato da su shiga wato aikin yi wa matasa nasiha game da ainihin wato shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi ko masu saidawa. To kuma a tafiyar da ake yi sai al'ummar Kamaru suna gani kamar cewa wato rashin aikin yi ne ke ingiza matasa wato shiga cikin wannan sana'ar na sayar da miyagun ƙwayoyi da ko kuma masu shaye-shayen ma da suka tsinci kansu cikin wannan lamarin din.
Malama bazan ce maganan da kike faɗa ba haka bane, amma na isa kuma in ce miki abin da kika faɗa ba daidai bane, domin shi zance aiki da rashin aiki ko a Europe ko a America akwai inda ake samu matasa da yawa da ba su aiki, domin shi rashin aiki ya kasu a nawa tunani kaman kashi uku. Akwai marasa aiki da sun yi jami'a sun yi makaranta amma suna zaɓin aiki, akwai marasa aiki da su ba sa so su yi aiki malalata ne, akwai kuma marasa aiki da su ba su yi nasarar samun aiki ba a daidai matsayinsu, kuma ba su yi makaranta ba su yi boko mai yawa ba. To kin gani ashe akwai kala-kala har uku da ni nake tunani. To kin ga shi kuma shaye-shaye ba don ba a aiki ba ne za a je a yi shaye-shaye, ai ba shaye-shaye ba ne kawai yake nan kamar wato maguda. Akwai ayyuka da yawa, akwai aikin da za ka iya kai ba sai ka samu aiki a gwamna ba ko a wani company ba, akwai aikin da kai kanka za ka iya kai ira aikinka ka yi shi. To kin gani waɗannan duk muna jawo kan matasa, muna gaya musu duka ba za a haɗu a yi aiki a gwamna ba, duka ba za a haɗu a yi aiki a kamfani ba, yanda duka ba za a haɗu a zama tela ba, in an samu tela dole za a samu mai gyaran keken ɗinki. To kin ga haka abubuwan yake tafiya, aiki ba shi lailai ka yi wanda za ka yi a hannun gwamnati ba. Shi boko ana tura yaro ya yi boko ne sabila da abubuwa da yawa, ba sai lailai shi aiki ba.
To malam, a matsayinka na alkali wanda kuke fada da kuma kuke tattaunawa akan matsalolin al'umma da dama, duk da cewa akwai wani karon da ka cewa akwai alkali wanda ke kula da aure, akwai alkali wanda ke kula da zamantakewa da sauransu, to naga kamar ainihin wannan batu ya shafi bangaren zamantakewar al'umma. Mun san muna da masu unguwanni, muna da sarkin gari, kuma muna da alkalai kaman ku waɗanda wato kuke zaune a fada. To amma kuma sai muka ga cewa cikin unguwanninmu a nan kasar kamar musamman ma a birnin Douala, wato ana samun wato waɗanda suke sayar da miyagun ƙwayoyi, kuma suke sayarwa ƴaƴan makwabtai da makwabtai miyagun ƙwayoyi, wanda ke haddasa matsaloli da dama, kuma da yake warware ƙwaƙwalwar ɗan adam. Amma kuma har ila yau dai ba a yi ƙoƙari an samu wato wajen magance wannan matsalolin ba, me yasa?
To masha Allah, na saurare ki da kyau dangane da batun wato tambayan ki a kan wato bala'i da muke ciki na safara da sayarwa da sayarwan ɗin wato miyagun ƙwayoyi a cikin al'ummanmu. A kin keɓanta da cewa garin Douala, to abin bai tsaya kai garin Douala ba kawai, wato haka babban birnin a wunde wato al'amarin yana da tsamari a nan, lalle ne gurare daban-daban, anguwanni daban-daban da akan tarar da irin waɗannan wato cinikayyar ɗin. To kamar da nake faɗi a can wancan lokacin ɗin, lalle a fada akwai waɗanda akan sanya su wato a matsayinsu dangane da irin abin da suka karanta, sai kuma wato akan gindaya musu waɗansu wato matsaloli da suke tasowa a cikin al'umma na yau da kullum. Matsala da ta shafi wato ƙwayoyi da shar da sauransu, wannan sai ya zamanto wato min munin abin, sai ba a keɓe wato ainihin waɗanda alkalai a ce su ɗin ne za su ba, a'a karan katakaf alkalan sai aka sanya a duk lokacin da abin da ya shafi wato miyagun ƙwayoyi ne ko wani abin da yake saka maye. To a lokacin duk wani alkali akan kira shi, duk muna zuwa mu zauna sai mu tattauna mu ga meye abin, domin a ga hanyar da za a fito a magance ainihin shi wannan matsalan ne. A yau dai gashi wannan matsala abin din ya zama ruwan dare ne gaba gari ne gaba ki da wallahi, manya da yara, maza da mata, da al'amari ne akwai waɗansu angurannu da suka keɓu da haka, amma yau karan katakaf angon cikin Douala ba inda baka samu ana sayar da waɗannan miyagun ƙwayuka, ana sayar da su ne a kota ina wallahi. To gaskiya abin da za mu iya yi wannan shine muke yi magana da rubutu magana da rubutu sanar da wato ainihin gwamnati cewa ga abin da ake ciki domin su san abin da za yi. To kuma Maimunatu, kamar yadda kika sani, da duk masarantu masarauta wacce take ta gargajiya kamar masarautar Sarki Hausawa ta Fulani, ta Bare-bari, ta Bahuna, ta Arabshawa da dai sauransu, to duk waɗannan ba su da wani ƙarfi, ai ba su da kurkuku bane ko ɗaki wanda yake za su sanya masu aikata miyagun ayyuka. Duk abin da yake da shi dai su sanar, su ma idan sun tashi sanarwa to za su sanar da sarkin anguwa ne, domin sarkin anguwa wanda yake sarki na gwamnati of the administration shi yakan lullube duk sauran waɗannan, za su sanar da shi, sannan shi kuma sai ya sayar da GO ɗin anguwa, sannan kuma abin da ya hatta kai inda za ka je. Duk galibi wallahi wannan ana ta yi, kin san al'amarin ɗin ne ya mamaye duniyan ne gabaki ɗaya yau, wannan shi ne gaskiyar al'amari. Ai al'amarin nan zuwa yake yi ta ruwa, ta sama, ta ƙasa, sannan kuma ai ƙasa tana da waɗanda suke masu tsaro a waɗannan guraren. A ta sama ai akwai ɗan tsaro, a ta ruwa akwai ɗan tsaro, daga nan abin yake shigowa, ana dafa shi nan ne, ana shiga shi, a sanin mu dai ban ci ana yana ba, ai shigo da su ake yi. To ai kamata ya ce daga inda yake shigo wannan a nan za sa katanga a hana su shiga, amma ya riga shiga me kuka iya, kuma abin da kuka iya ku sanar ne kawai, ku ji ku fa iya ga ba abin da ake yi. Sannan yau kuma a bisa gaskiya ai abin ba boye yake ba, ai ana gani a iriya za a zo a kwashe mutanen a tabi da su yau da gobe, shikenan rashawa cin hanci ta riga ta yi kaka gida a cikin al'umma, yau ya riga ya yi kaka gida. Duk abin da aka yi da aka yi ai kwana biyu ne zuwa sati dai zaka ga an dawo da waɗannan jama'a, kuma zaka ga kasuwan ana ta ci gaba da shi. To me ka iya, me ka sani, me zaka iya yi? Baka da iya yi, karfi abin da zaka yi nan shine kawai ka sanar. Yawa, sanarwa kuma muna ga lalle hanyar yaki da wannan al'amarin gwamnati. Gwamnati ita take da makami a hannu, ita take da karfi, bawa, shiga da fita, duk hanya ta safaran waɗannan al'amuran ta sani ita ce za ta yi. Amma ba haka ba, mu ai ba abin da zamu iya mu yi a matsayin mu na alƙalai. Haka kazalika kuma ga waɗanda suke wato sarakuna.
Jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci a ɗan shaƙata da wannan.
Tokar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. Tokar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan. Dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyau. Dokar asha kwaya, dokar asha kwaya. Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kallan ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, ta kan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku ban sha dai.
Raja ya barista, barka da iwar haka. A matsayinka na matashi, Raja ya barista, mun san cewa ainihi sayar da miyagun ƙwayoyi yadda a halin yanzu duk matasa sun ɗauka, ko kuma da ce mafi akasarin matasa sun ɗauka a matsayin sana'a. Mai za ka iya faɗa mana game da haka?
To, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mamacin Sadure, alal haƙiƙa matsalar shaye-shaye ko kuma harkar business na drug ko kuma miyagun ƙwayoyi ko kayan maye, domin aka ce kayan maye wato ina nan and generalist wato drug da kuma miyagun ƙwayoyin din. To, mafi akasari matasa da yawa sun shiga harkan din domin samun kuɗi da wuri. Harkan din akwai kuɗi, shi yasa matasa da yawa wanda kike ganin sun shiga shekara ɗaya biyu sun zama sun miliyoyi, sun samu muga manyan kuɗaɗe. To, mafi akasari za ka ga gwamnati suna cewa ainihin suna yaki da harkar miyagun ƙwayoyi, ƙarya ne. Akwai da yawa wanda daga cikin jami'an gwamnati wanda suke ainihin wannan harkan ne, kuma daga cikin jami'an tsaro wanda suke wannan harkokin din, ainihin wato jami'an tsaro suna wato ci a wajensu. Shi yasa duk matashin da yake wannan harkan za ya ga yana da alaka da manyan jami'an tsaro, kuma tare suke ki, kuma an san shi.
To, madalla ya yi barista, ka yi maganar cewa jami'an tsaro ko kuma hukumar
hukumomin wannan kasar suna da hannu dumu-dumu ciki, shi yasa wato suke ba wannan matasar karfi ci gaba da aiwatar da sayar da miyagun kwayoyi. Shin to yaya kake gani cewa ko kuma na ce wasu hanyoyi ne za a bi domin magance waɗannan matsaloli? Mun san cewa hannun wato hukumomi yana da mai kaman wuya a ce dai an fita daga cikin wannan harka kwata-kwata.
Yadda za a tawo kan wannan matsaloli ante abubuwa ne masu hanyoyi ne guda biyu zuwa uku. Sai gwamnati ta fara yakan masu sai da harkar miyagun kwayoyi a cikin gwamnati tukunna a fita waje. Middin ba yayi kullum magana da muke kaman matsalan tsaro ne, in ba fara yakan ƴan ta'addan cikin gari ko ƴan ta'addan cikin gwamnati ko ƴan ta'addan cikin jami'an tsaro ba za a iya yakan na daji ba. To haka matsalan harkan kayan maye. Middin ba a yaki ainihin wato waɗanda suke harkan a cikin gwamnati ba, ba a canza tsari ba, ba a yi tsari mai kyau yadda za a yaƙi har daga cikin jami'an tsaron ba, yana da matuƙar wuya a yaƙi wa'annan matasan. Domin matasa da yawa suna son arziki da wuri, suna so, ba sa son wahala, ba sa son kasuwancin da za su samu riba kaɗan-kaɗan, kuɗi arziki lokaci ɗaya suke. To kin ga yawancinsu kuma suna ce kamar yadda muka ce, suna ce da jami'an tsaro, ku gaya mana yanzu to a ƙasar nan a waɗanda kuke ganin duk suna harkan kayan mayen nan, yawanci waye yake a fursuna? Babu wanda suke a fursuna, babu wanda ake kawo. Kuma ga su nan suna hawa manyan motoci, suna hawa manyan gidaje, ana kallon su. Me yake badawa ya nuna kenan suna ci da jami'an tsaro, suna ci da jami'an gwamnati.
To amma a kwanakin baya mun ga yadda jami'an gwamnati musamman kamar wato custom waɗanda suke kan iyakoki, domin a kwanakin ba airport nan na wato kasar Kamaru da kuma sashen kan iyakoki na wasu ƙasashe musamman kamar ta bangaren Nigeria da sauransu, an samu wato matsaloli na wato da custom ta ya bakin kokarinta na wato ainihi kama tantan na miyagun kwayoyi da suke yunkurin shiga kasar Kamaru. To yaya za ka ce ta wannan hanyar cewa ainihi akwai wato hannun hukumomi da sauransu, bayan kuma suna ana bayyana mana cewa suna iya bakin kokarinsu wajen wato kawar da wannan sana'ar?
Abin da nake so mutane su gane a kasashe, manyan kasashen United Arab kamar irin su Qatar, Kuwait, Dubai, Oman da sauran kasashe irin su Syria, irin su Yemen, irin su Lebanon, irin su Iran, Saudiya, in an kama waɗanda suke ainihin harkar mai fille masu kai ake yi. Ko in an kama kayan maye za a tara tsawon wata biyu uku sai a yi gayya, a yi taro na musamman, a zo a yi bikin ƙonawa, duk duniya tana gani.
A
bainar jama'a. Kuma in an kama su fille masu kai ake shari'a ake masu. Hijira mana Najeriya da Niger ko Afirka mu bayin Allah, Afirka mu ta yamma ko a ƙasar Kamaru misali, ko gaya mana wane dan harkan kayan maye ne aka taɓa kama aka bayyana mana shi a jarida an yi mai hukunci? Babu shi ne taba gani ba. Kuma wannan kayan mayan da ake kama, in an bayyana mana custom ko douane wanda ake kira da Faransa sun kama, mun gani an bayyana mana daga bayan wannan dan bidiyo na minti biyu uku an nuna mana shikenan. Daga ƙarshe ya aka yi da wanda aka kama su da wannan kayan mayan, ya aka yi da wannan motar da aka kama kayan mayan a cikin ta, ya aka yi da wannan kwayoyin ko wannan kayan mayan a ina aka kai shi, ya aka yi da shi, shikenan maganar sa ya bata. Wannan yana tabbatar mana cewa yana nan a jene, ko kuma su ƴan jami'an tsaron sun yi business ɗinsa su ma sun saida, ko kuma shi ina wanda aka kama shi da wannan kayan mayan din a ina suke? Shi kenan wannan magana ta wuce, sai ba wasu shekaru
wani lokacin sai a nuna cewa yaran su ne ake kamawa, kuma waɗannan yaran ba sa iya furta waɗanda ko kuma shugabannin su ko kuma su ogwa ko waɗanda su.
Wannan zancen banza ne, duk yaron da aka kama yana wani harka, in ya sha wahala zai furta, ba wani wanda ba zai iya furta wanda ya turo shi ba. In dai an kama shi zai furta wane ne? Ba mu har yanzu in an kama yaran ba a bayyana mana wane ne shugaban su, ba a bayyana mana. To ba ma wannan ba ma, kayan mayin da ya riga ya shiga hannu ya aka yi da shi, ba a bayyana mana yadda aka yi da shi, sai ya bata, ya nuna mana sun saida ne, su sun shanye ne su tsakanin su, ko kuma a'a me suke da shi, ko sun tona rami sun binne? In a gaskiya ana so a kawo karshe, in an kama kayan laifi sai a yi hukunci duk duniya, duk jama'an kasa su gani. Muna da gidan talabijin na kasa misali CRTV, duk abin da aka yi a gwamnatanci ana nuna mana. In an kama kayan maye a nuna mana a CRTV, in an yi ma wa'annan wanda aka kama hukunci a nuna mana a CRTV, in an kona motar da ainihin wato ko an kai ya ake da wannan motar a nuna mana, ya ake da wannan
time ma an yi taro an kona shine shin a kasar Denmark ko kuma wannan kasashe da suke wannan harkar ne a sun zo sun ya aka yi shi ba a nuna mana shikenan magana ta wuce haka sai wannan yana bada daman wa'ansu su kara shiga su shiga wannan harkar domin ko an kama ni ma fita zan yi ni na san ko an kama ni in na san akwai kudaden da zan bada akwai manyan da nake da su wanda suke ci a karkashin na in an rige ni an hana ni wannan harkar su ma kofar su ta toshe sai su ji yanda za su yi kutun-kutun a biya kudi a yi kaza a yi kaza a fitar da ni kuma in ci gaba da harkana to kin ga matasa iyaye su ci gaba da yi ma ƴaƴansu tarbiya gwamnati da jami'an tsaro ba abin da za su yi harkar maye iyaye kowa ya iya ma kansa kowa ya kula da ƴaƴansa kowa ya kula da tarbiyan ƴaƴansa shine kawai ba abin da yafi wannan
Mallam Abdulkadir Hassan shahararre ta fannin likitanci na gargajiya da addinin musulunci a wannan batu akan ta'amuli da miyagun kwayoyi wanda mafi akasari matasa ne ke yi to malam mai yake sa wa'annan matasa shiga cikin ainihi lamarin shaye-shaye
harko dai sunana Abdulkadir Hassan idan ake magana akan shi shaye-shaye za mu ci wata hanya ce da ma'abocinta wanda ake kiransa da drug abuse yake sa kansa a ciki ta wasu halaye daban-daban na farko yana iya yiwa maƙwabtaka wanda ake kira da environment mutanen da ke ciki yake tare da su yake rayuwa su za su iya tura shi cikin wannan ta'amali na shaye-shaye wani lokacin daga gidansu saboda fama da pressure da fama da kunci ko dai kuncin talauci ko kuncin takura ko kuncin rashin kula zai iya tura cikin abin da ake kira da drug abuse sannan kuma wasu lokutan suna iya yiwa wadata kuɗi idan mutum yana da wadata ya fi karfin abinci ya fi karfin abin sha zai iya fada cikin shaye-shaye saboda in ya san ya ci ya koshi in ya ci ya koshi to zai wani lokacin sha'awa ta barna za ta rinka cikin zuwa cikin zuciyarsa wannan hanyoyi sune wannan sune daga cikin wasu hanyoyin da ake iya yiwa mutum ya fada kansa cikin shaye-shaye
to malamin wasu hanyoyi ne kaga za a iya abi wajen wato dakile wannan shaye-shaye ko kuma fidda wa'annan matasa da suke fuskantar wannan matsalar din
to kuma shi idan dan adam isa kansa kan shaye-shaye ina samun wasu matsaloli guda uku ko sama da haka na farko tattalin arziki nasa zai raurawa ko dai in ya karar da nasa ya rasa iji ne wani isiyo da isha ko kuma idan yana da watata kudin za su rasa karuwa to sannan na biyu kuma zai iya cutar da kansa da kwakwalwarsa sannan kuma zai iya cutar da yan uwansa saboda za a dinga cewa dan uwansu ne yake kaza yake kaza sannan zai iya cutar da mahaifansa za a ce dan su ne yake kaza da kaza sannan zai iya cutar da su maƙotaka wato environment nasa mutanen da ke kewaye da shi saboda zai koya wasu daga cikin ƙanana daga cikin wanda ba sau'insa ba su sha'awar su rinƙa abin da yake yi to wannan shi ne dai a taƙaice irin abubuwan da wannan ta'amuli wannan mu'amala ta drug abuse take jawowa to idan muka zo muka dube ta irin abubuwan da take sabbabawa a jiki na farko tana sa mutum izarmi a rayuwarsa in bai ta'amuli da wannan abun ba zai zauna lafiya ba sannan ina sabbabawa shi kansa jikin nasa da jininsa ina sabbaba musu su samu wani irin nishaɗin da in bai wannan abun ba to hankali zai tashi
to malamin wasu hanyoyi ne kaga za a iya abi wajen wato dakile wannan shaye-shaye ko kuma fidda wa'annan matasa da suke fuskantar wannan matsalar din
to hanyoyi da ake bi gurin dakile wannan ta'amali na farko dai dole sai an raba shi me wannan ta'amali na kwaya daga cikin mutane ma'ana sai an dauke shi an raba shi ya ba cikin mutane an yi campaign dinsa kenan an adana shi ko dai a gida ko dai a gurin da aka ware masu shaye-shaye ana kiransa gidan tarbiya muna ta'amali da su to sannan kuma dole a hana shi a rike gurin da yake samun kuɗi dole a je a dakile wannan hanya sai ya gama karɓar magani sai ya gama karɓar tarbiya sannan daga baya sai a bashi dama ya fara ta'amali da kuɗi a hakan ma za a rinka auna shi ne a hankali a hankali sannan kuma sai an a gurin bashi tarbiya sai an haɗa da guda biyu sai an ɗauki abubuwan da sa jinin nasa ya gurɓace wato su wannan sinadaran ƙwayar da yake sha kamar mace nicotine ko irin makamantansu to sai an hana shi sannan ku sani cewa idan aka tashi za a hana mara mai shaye-shaye, to akwai wani irin nau'in hauka da yake biyo bayan hana shaye-shaye, shi ne ake ce da shi hauka na bayan hana shaye-shaye. Idan mutum ya daina shaye-shaye, idan ya haƙi daina yau, to akwai wani nau'ika cutuka da suke iya bujiro masa, kamar ciwon kai, kamar fita daga hayyaci, kamar rikicewa, wani za a ga su ihu zai fara yi, wani za a ga surutu zai fara yi, wani za a ga masifa zai fara yi, ma'ana bayan lokacin da aka hana shi wannan shaye-shayen. To dole an gani shi mai sarbi ya samu rabbi shi ya kula da wani irin abu ne izo masa, ciwon ciki fara yi ko ciwon kai. In ciwon kai ne, to an san abin da yi ya jawo. Za ka dai a takaice wannan ta'amuli, wannan mu'amala da masu shaye-shaye suke yi, to tana da haɗarin gaske, kuma tana sababa musu hatta duk ƙasar da take da mabiya shaye-shaye a tare da ita, ma'ana masu shaye-shaye da su ne samari sun fi yawa, to wannan ƙasar ba ma zancin cigaba. Kar ma ka zanci wannan ƙasar za su samu cigaba, domin me wanda za su kawo cigaba a garin, to ƴan ƙwaya ne.
To kar ku sha ƙwaya, ƙwaya fa ba ta da kyau jama'a, ku saurara ƙwaya fa ba. To tun da ba na sha, wannan mu baya sha, to kar a sha ƙwaya. Ƙwaya fa ba ta da kyau jama'a, ku saurara, kakanka baya sha, babanka baya sha, mai kai ka shan ƙwaya. Na ƴan ƙwaya, na lanci ƴan ƙwaya, ƙwaya ku ba ta da kyau jama'a, a saurara. Na lanci ƴan ƙwaya, na tsina ƴan ƙwaya, jama'a a bar shi a dai, wallahi ba ta da kyau.
Kafin mu ƙarƙare shirin namu, bari mu leƙa filin girke-girkenmu.
So malama Sakina, so ki mana bayani game da yanda ake man gujiya da kuli-kuli.
Man gujiya da kuli-kuli, man gyada. Gujiya kake sayarwa, sai ka zo ka sa tire, ka gyara, ka huda mai komso. Akwai mai barara ake sayarwa, amma akwai mai komso ɗaya-ɗaya a ciki, sai ka huda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyada. Duk ka huda, in ka gyara sumul, kuma sai ka soya. In ka soya ka kare sama-sama ake mata, in ta yi sanyi sai ka murje ta, ka ba ka ce ta tas, kuma sai ka je ka nuko ka huda da sal, sai ka je ka nuko ta kamar kaɗo ta a mashin. In ka je kamar kaɗo ta, in ka zo kuma sai ka ɗora ruwan zahi, sai ka janyo injin ka da huddawa.
Ruwan zahi a wata tukunya da ma?
A wata tukunya ake shi. Injin naka da ma kawon ki shi ras ya bushe, sai ka zuba. In ka zuba, akwai tire da muke sa gawayi daga ƙasa. Anya so kana tura kana tarho ruwa, kana tura kana tarho ruwa, ga wuta daga ƙasa tana ba,
tana murgina,
tana ba kana tuka kake ma sam, kana tuka kana tuka da wannan ƙarin yi, kana tarho ruwa har ya zama matsi, har ya huddo mai, har ya yanke ya karara. In ya wuta ya karara gwanin kyau, sai ka fudda wuta. In so sai ka sa fanteka daga ƙasa,
wannan wuta ta ƙasa ta tire,
eh, hudda ta ake in ya yanke, haka hudda ta, kuma sai a kawo fanteka a sa daga ƙasa. Akwai kisa, akwai hanci da ake ɗarmiya,
murhin wani
yagwa, sai ka huda shi daga naman yake zuwa, kana tuka iya zubiya, kana tuka iya zubiya, mai ya ƙare cat ya matsan. In ya so kuma sai ka huda ka, in ƙare ka huda matsanka, in ka huda matsanka ka kawo bududduka ka ɗure manka.
In ya so
ka huda, gama huda ma zuba ake, bai komi iya da zahi, amma bai komi abu do. Kawai in ka ƙari ni so sai ka zo ka aje matsanka, ka ɗauko ɗan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta, ka shiga mulmula da kuli-kulinka,
kana
cibira kuli-kuli, kana matsaya kana cibira, kana ma har ka ƙari
kuli-kuli,
har kuli-kuli. In ka ƙari kuma sai ka ɗauko wata tukunya ko fala, ka zuba wannan man da ka huda
na suya,
na suya, ka sa wuta ana nan, in ya tahosa sai kai ka ɗauko kuli-kulin kana zubawa, kana motsa hali da hurramus, ka sauya halo ka zuba hali ka kare. Haka ake man gyada. In ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi, in ka man kararen marice ne shi ko ran magarma bana dura ma hida sahi, kanan yayi sanyi, sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka, ka saka ga ko litir nawa ka safi.
To To madalla, masu sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin dukkanin abokan aikin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayan sa Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.
Yau ta tantance, ba ruwanta a yau da malalaci, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.